This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kuma kowace ranar Asabar, Ibrahim Khalil Masih Garba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky bai tabbatar da cewa zai gana da shugaban Amurka Donald Trump a mako mai zuwa ba, amma ya ce makonni masu zuwa na iya zama masu matukar tasiri a harkokin diplomasiya. Trump ya faɗa a ranar 7 ga watan Fabrairu cewa mai yiwuwa ya gana da Zelensky a mako mai zuwa. Wurin haduwar zai iya zama a Washington, inji shi, ya ƙara da cewa ba zai je Kiev ba. Ya kuma ce watakila zai yi magana da shugaban Rasha Vladimir Putin nan ba da jimawa ba, amma bai ba da wani lokaci ba. Zelensky ya ce yana da muhimmanci shi da Trump su gana kafin shugaban na Amurka ya gana da Putin. Zelensky bai tabbatar da gana wasu da Trump ba, amma ya ce diplomasiya za ta ƙara ƙaimi. Taron da shugabannin ƙasashen Afirka suka yi don magance rikicin Jamhuriyar Demokratiyyar Congo a yau Asabar. Ya yi kira da tsagaita wuta ba tare da wani sharadi ba a cikin kwanaki biyar. Ƙungiyar 'yan tawayen M23 da ke ɗauke da makamai ta yi gaggawar ƙwace yankuna da dama a gabashin DRC mai arzikin ma'adinai a wani harin da ya sanadin mutuwar dubban mutane tare da raba adadi mai yawa da muhallansu. Gwamnatin DRC ta ayyana ƙungiyar M23 a matsayin ƙungiyar ta'addanci a hukumance. Yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka suka sanya ta a matsayin ƙungiyar 'yan tawaye masu ɗauke da makamai. Taron da aka yi a Tanzania ya samu halartar shugaban ƙasar Rwanda Paul Kagame da takwaransa na Congo Felix Tshisekedi da kuma shugabannin ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka EAC da mambobi 16 na ƙasashen kudancin Afirka. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar 'yan sanda a jihar Gombe ta kafa dokar hana zirga-zirga daga karfe 12 na dare zuwa karfe 5 na asuba, har sai lamarin tsaro sun inganta. Hukumar 'yan sandan ta ce ta hana zirga-zirgar ne cikin dare biyu bayan wani sabon salo da miyagun mutane suka bullo da shi don gudanar da sace-sace da kuma fasa shagunan 'yan kasuwa da gidajen jama'a. Kakakin hukumar 'yan sanda na jihar Gombe, SP Bahar Abdullahi, ya faɗa wakilin Abdulwahab Muhammad Dalili.
Dan ta ita zirga-zirgar cikin dare da karfe 12 zuwa 5 na asuba.
Haka.
Akwai dalilai kamar guda 2 zuwa 3. Na farko akwai sabon salon da barayi suka ɗauka tunda kuma mutanen banza suka ɗauka su shaji a cikin dare. Sai a je a sami shagon mutum a je da mota a kusa shagon a ɗebe gaba ɗaya kayansa. So an yi na ɗaya, an yi na biyu, na uku kuma 'yan sanda da suka fara bibiya ko waɗanda suka bi da motan har ɗaya daga cikinsu bai kai da shiga motan ba, motan suka yi zoom off. Suka ɗaya daga cikin ɓarayin mota ta taka shi ya mutu. Daga bisani an kama motan da kayan da suka saka ɗin da mutum ɗaya. Sai yake bayyana bayanai da dama akan abubuwan da inda suke aikata wannan laifukan. Da kuma sai muka duba maslahan ita ce da ake wannan aka hana zirga-zirgar cikin daren nan ta zagaya ba da yi akwai ƙarancin irin wannan laifukan. Kuma bayan haka kaga dama ba wai an ce ta zirga-zirgar yanzu in abu ne na rashin lafiya kaga wannan ba mai hana a motsa. Abu ne irin zirga-zirgar ta zagaya ba da yi kaga matasa gungu guda sun taru suna shaye-shaye cikin dare ko sun haɗa wani jungle ko wani abu, to duk irin abin da ake faɗa da shi kenan. Saboda daga wannan taruwan da suke yi daga nan sai a tafi sata. Na ukun kuma shi ne kamar abin da ya shafi ɓangaren masu harkar sufuri na cikin dare suna abin da ya shafi ɗan acaɓali da sauransu. Da aka samu ana ɗaukan kayan laifi ko a sato masu ko kuma kai da kai a sadan abin da ka saboda dare ne ba wanda zai baka taimako a kasuwa sun ne
to a gaida Abdulrahman Muhammad da wannan tattaunawa Sama da mutane 50 ne aka kashe a kusa da garin Jiyo dake arewa maso gabashin kasar Mali a ranar Juma'a bayan da wasu mahara dauke da makamai suka yi wa ayarin motoci kwanta bauna tare da rike sojojin su inji wani jami'in yankin da mazauna yankin maharan sun kai farmaki ne a kusa da kauyen Kobe mai tarzar kilomita 30 daga Jiyo yankin da kungiyoyin dake alaka da kungiyar ISIS al-Qaeda suka shafe shekaru 10 suna tada zaune tsaye a Mali da makwabtanta Burkina Faso da Niger Kimanin garawakin mutane 56 ne aka rubuta a asibitin dake Jiyo inji jami'in ya kuma karar cewa akwai kuma waɗanda ba a san adadin sojojin da suka jikkata ba sojojin Mali ba su amsa buƙatar jin ta bakin su ba wani mazaunin Jiyo ya kuma shi an kashe kusan mutane 50 tare da kona motoci ana yawan samun munanan harahari ta yadda sojoji ke shirye masu rakiya a kulli yaumin inji mazauna garin Rikicin ya samo asali ne a yankin arewacin kasar Mali bayan samun tawayen yan awaren Abzinawa a shekarar 2012. Tunda mayakan suka bazu zuwa wasu kasashen yankin tsakiyar Sahel da ke fama da talauci a kudancin Sahara. Hararen sun kashe dubban mutane tare da haifar da rikicin jin kai, inda sama da mutane miliyan 3.2 suka rasa matsugunan su, ya zuwa watan Janairu a cewar kungiyar kula da hijira ta duniya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA.
Shigowa zauren VOA Yau shirin yana jihar Mara'i ta kasar Niger tare da abokin aiki na Mansur Sani bari mu mika ku gare shi
Shirin na wannan lokaci zai mai da hankali ne game da irin yanda aka yi rantsuwar wato Donald Trump shugaban kasar Amerika yana ɗaya daga cikin shugabanni da kuma kasar shi wadda idan duniya ke kallo Tada neman canji akan al'amura daban-daban tun daga na yaƙe-yaƙe kasuwanci salon siyasar mulki na wasu ƙasashe da dai sauran abubuwa masu tara kama da haka ciki ma har da hulɗa tsakanin shi da sauran ƙasashen Turai da ma na Afirka to tare da fatan dukkanin inda kuke za ku ji dadin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na zauren VOA to madalla Masu kasancewa tare da muku in ce malaman mu na wannan zauri muna muku barka da warhaka.
To madalla barka da warhaka malam Masu.
Masha Allah, za mu so kowa ya gabatar da kan shi kafin mu tsunduma a cikin shirin.
To, ni dai sunana Lamini Gwanda, wanda kai sunan La Presse, dan jarida a nan birnin Maradi.
Sai kuma
sunana Kabir Muhammad Yarima, ma'abucin bibiyan kafafen sada zumunta na zamani.
To ni kuma sunana Ibrahim Inazum director radio na Garta Maradi
to masha Allah tare fatan wannan shiri zai bada tadda to kamar yanda kowa dai ya riga ya sani kuma madigar shirin ta yi shimfiɗa a cikin wannan shiri tani dai shugaban kasar Amerika a wa'adi na biyu cewa da Donald Trump ya shiga fadarsa domin ci gaba da aiwatar da mulki wanda za a iya kiran shi karo na biyu masu iya magana ke cewa kowa ya gaji da bai saba ba wane ne Donald Trump duka mutane da yawa sun san haka Alhaji Lamini Gwanda La Presse a takaice me zaka ce game da Donald Trump
to a takaice dai shi Donald Trump wani mutum ne wanda za a iya cewa mai wani tasiri da kuma wata manufa ta daban da kuma tsarin hatta mutuntakar shi da kuma abun da ya sanya a gaba zaka ga sun sha bamban da na saura dama dai tun farko ba dan siyasa bane idan aka li wancan wa'adin mulki nashi na farko da yi zaka ba dan siyasa bane attajiri dai ne yana da tasirin karfin tattalin arziki in ka dauki fannin abun nan da sauransu to sannan aka dauke bazin abun da shafi halayya da yan adamtaka da sauran abubuwa nan ma zaka ga kasancewa shi ba dan siyasa ba kuma abun sai tasiri ga irin yadda dama dabi'un shi suke na yin abubuwa kai tsaye wato shi ba mutum bane da dama ya saba da irin dabaru da irin me ake cewa kamar nuku-nuku na yan siyasa yawa shi ka kawai tsaye ne saboda haka abu ta gaskiya ce Donald Trump wani mutum ne wanda ya sha bamban da sauran mutane ta fuskar dabi'u da halayya da kuma cincin tushen shi dama kuma ka san al'adar dan adam idan zaman mutum mawadaci ne ko mai arziki wanda bai dogara da kowa ba ba tunanin samu da kowa za ka ga rayuwar shi ta sha bamban da ta sauran mabukata wanda za a ce ko sana da ta bukata ta wani abu wato za ka ga yana da dagawa da shi kawai tsarin shi zai bi mun ga wannan lokacin corona irin yadda ya rika nuna abubuwa a lokacin wancan mulki nashi na farko saboda haka a takaice dai Trump wani mutum ne wanda ni a gani na ya sha bamban da sauran mutane idan za a kalli yadda ya kamata a ce shugabanni sun kasance to shi yana da bambanci da su sosai ta fuskar tasirin ra'ayin shi da kuma manufofin shi wanda sun samu asali tun kasancewar lokacin da ya fara mulki na farko dama bai taba rike wani mukami na siyasa ba to a takaice ni a yadda nake kallon Trump kenan amma dai a kalla dai shi ya sha bamban da sauran shugabanni ta wadannan fuskokin
gashi Trump ya koma mulki ni kake tsinkayi zai kasance ga sauran mu'amalolin shi da sauran kasashe
to sauran kasashe ban sani ba dai kamar sauran kasashe wanda suke makwabta kai an ka doke irin su Mexico da sauran su wanda dama kuma tun ranar shi ta farko da shiga ofishi ai kaga irin matakan da ya dauka abinda nake kallo gaskiya za a samu kalubale sosai tun daga Afirka zuwa sauran kasashe da suka kasance a mina Amurka tun a farko da kuma abin da ya shafi bunƙasar tattalin arzikin ta domin Amurka dai kasa ce da mawar da baki ne suka taka rawar gani sosai wajen bunƙasar tattalin arzikin ta da ma samar da ita a matsayin ita wace ce Amurka inda ce baki ba lalle sai na Afirka ba tun da dama lokacin mu ai lokacin cinikin bayi ne idan ana maganar baki kaga akwai yan Asia yana su kasashen irin su Pakistan da India da sauran su wanda sun yi tasiri sosai sannan akwai wanda suke makwabtaka da ita saboda haka ina gana akwai matsaloli da zan ce kasashen za su fuskanta ta fuskar tsare-tsare da kuma sabbin manufofi na Trump domin akwai wata doka da ake ce ma African Growth and Opportunity Act wata doka ce wadda kamar take ba da damar yin dangantaka kasuwanci tsakanin Amurka da Afirka musamman inda duk Afirka tun daga garin karkatu bangaren mu to ita wannan doka akwai yiwuwar Donald Trump gaskiya ko dai bai sa kafa ya shure ta ba gaba daya to ka san shi mutum ne wanda dama dan Republican ne ita kuma jam'iyyar Republican zaka manufofin ta abu ne wanda shafa kamar cikin gida an fita tasirin cikin gida akwai karancin ba da dama ga waje ko wasu yan waje su shigo su yi wasu abubuwa tun da kana ga yanzu da fara tsorar dokokin zama dan kasa hatta ma in an haifi mutum a can Amurka za ga cewa ya kawo dokar cewa budan ayin haife ka in dai ba iya hanka aka haifa mutu ba fushi ka zau da sauran da ke ganin ma zai sa kafa wando ɗaya da baki waɗanda suke yi kaka gida can sabanin sauran shugabanni wanda yan jam'iyyar Democrat kaga su suna ta kokarin su janyo mutane a yi hulɗa da sauran su duk da ke dai shi Trump ko da dan Republican ne amma Republican cin nashi ya sha bamban da na sauran shugabanni yan wanshi su gabata to ta wannan fuskar zai iya ganin gaskiya akwai abubuwa da yawa waɗanda zai shafi Afirka musamman tunda mu daman gaskiya kasashen mu har yanzu suna bukatar tura ire-iren mutane su tun daga neman ilimi da sauran abubuwa suka shafi neman kuɗi ma tunda dole akwai wannan bukatar ya kai lafiya da karfin tattalin arziki Afirka yake sannan irin yadda ire-iren waɗannan baki ke zuwa can yan jiran ko na abuskin tasiri wajen gina kasashen su muna da bukatar irin wannan ko da wata yarjejeniya za a zauna a sake sabantawa idan shi yana ganin akwai wata danniya ko wasu abubuwa da ake musu na kutse ko wani abu to amma dai akwai amma saboda haka ni ina ganin yadda yake nuna an ka dauki kasashen Afirka to gaskiya akwai kalubale sosai akwai yiwuwar mutanen mu za su rasa damammaki da suke da su a da akwai kuma sauran abubuwa dai wanda shi dama kabe ce maka
za su biyo baya marasa daɗi
yawa yana shi akwai yadda damuwa gaskiya inda ya cigaba da irin wannan abubuwan da ya fara tun a farkon shiga shi ofis
sai sunana Kabir Muhammad Yarima ma'abucin bibiyar kafafen yata sai kafafen sada zumunta na resources
Muhammad Kabiru ala kulli halin Amurka na da rawar takawa a cikin abubuwa da dama musamman ma waɗannan yaƙe-yaƙe da suka ɗaukar hankalin mutane wani irin sauyi kake gani na zaman lahiya ko dinki wasu baraku wannan mulki na Trump zai yi a wannan wa'adi nashi
Aliyu Mansur wanga wa'adi na Trump akan abin da ya shahi yaƙe-yaƙe za a samu sauyi sosai-sosai zuwan Trump duk da kamar ana gani wani mutum ne mai wani ra'ayi wanda ya bambanta da gwamnatin da ta wuce. In aka lura Trump mutum ne wanda shi inda a ce a dauka ne a bada akan abin da ya shahi yayin harakar yaki cikin kudi na Amurka bai cika goyon bayan wannan ba. Kannan kuma bisa kan yanayin da ake ciki a yanzu kamar in ka dauka Ukraine kamar in ka dauka Isra'ila da Palestine Trump kiri-kiri gaskiya bangaren Ukraine ba za su sami yadda suke so ba kamar yadda suke samu a sosai ma tun yanzu ma ai sun fara magani a ƙasa a yadda tun da hamma a wara tahiya kannan in ka dauka gashi da yake Isra'ila duk da yake yana da kyakkyawar alaka da Isra'ila bisa kan fannin abin da ya shahi alaka ta kuma ƴan uwantaka za a iya cewa bisa manufofin shi na Isra'ila ana iya cewa za ta samu wani bangare na tallafi saboda yadda yake da kiyayya da kasashen musulmi musamman kasashen larabawa sai dai a wani fannin kuma shi baya goyen yaki tunda yakin da ake yi ba wai ita Isra'ila ba wani cin riba ba take tana tabka asara sosai kenan duk irin tallafin da Amurka za ta bata duk irin taimakon da Amurka za ta bata ko Trump shi zai badawa za su ci gaba da asara zai kai Trump in har ya gaji ma ya rage tallafin da yake badawa ga su Isra'ila in ka dauka sai da yaki da aka yi tsakanin tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da ita mayakan Hamas ai ba wai dan suna so bane ta kai ne tsaba asara da suke tamkawa ne ya kai a haka gina yanzu Trump ya amince zai ba su gudunmuwa amma gudunmuwa ta dan wani lokaci ce mun sani dan wani lokaci ne
da bayanan Kabir Muhammad Yarima shirin ya kawo jiki a yau inda kuka ji ra'ayoyin mahalarta zauren kai yadda suke ganin shugaban Amurka na 47 Donald Trump wanda ya sha rantsuwan kama aiki a ranar 20 ga watan Janairu zai mulkin Amurka a karon sa na biyu da fatan shirin ya ka'itar da mai sauraro ku kasance tare da mu domin jin ci gaban shirin a mako mai zuwa yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wamai nan dudu wace ta daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya
a gaida Madina Dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM za ku iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu voahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku Yau za a ji cikakken ansar tambayar nan wadda kuka ji so mun tabunta makon jiya wadda ke cewa shin me ke haddasa gobarar daji sa'annan waɗanne kasashe suka fi fuskantar gobarar dajin mai tambayar kamar yadda aka sani dai shine baban gida Yusuf na fada jihar Gombe Najeriya To idan mai tambayar baban gida Yusuf na fada da sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga cikakkiyar ansar da wakilin mu Ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samu daga Dr. Wadube Yumba Kwabi malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayyar Najeriya FCE Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce
Barka da warhaka Mala Ado da matambayin ni ne daga Madobe Tumba Kwabe da ansa shi tambayar ku kan me yake hanzarta wuta a daji to dai abubuwan da suke hanzarta wuta a daji mu ya kasance kashi ko kuma bangare guda hudu na farko shine wato ayyuka mutum yana da ayyuka dawa wanda yakan iya sa wuta ta kama daji ta farko shine kama a kasan tribe suna fita camp wanda muna ce campfire wato in su fita shagali kenan in su kuna wuta da musu ji dumi in ba su lura da wutan ba watar na yakan iya bizire musu saka ga koya kama daji
haka Toretta wannan a bangare na farko kenan to tayi wata kila cikin abubuwan da suke haddasa wannan wutan daji din
baya ga wannan wanda ka zayyana akwai wani na biyu a gaba misali
na biyu shine irin wayannan mutane masu yawon daji suna san shigare wani yakan iya yayar da guntu shigare ba tare da ya kashe ba sai ya bare kaga iska kuwa yakan iya sa wannan wutan ta tashi har ta wannan daji
to rata a cikin aikace-aikace na mutane wanda ayyukan mutane kan iya haddasa wannan wutan daji din sai kuma mai misali
na uku ayyukan mutane shine wuta gone-gone cikin daji yakan kasance ta waje noma ko kuma ta waje me ake ce da shi ta waje farauta akwai wanda suke yawa kunna wuta su sa a cikin ramukan nan kanana dabbobi wanda za su kama yakan bijire watar na har ya ci daji haka wanda ya share gona ya binna ya ajin can ya kona ba tare da ya lura da shi ba iskan ka iya tura ni iska mai karfi ne sai ga ya shiga daji
to yanzu da ta wannan kamar a yankunan mu kenan to su a kasar turai misali menene yakan iya janyo haddasa wannan wutan daji din kamar su a kasar turai kenan
a kasar turai tana ajiye bola a kusa da daji ne bayan gari ba kamar mu a Nigeria ko kuma wayansu wuraren Africa da muna nan kusa da bololinmu ba to wadannan sukan iya sa wuta akan bola da suka aje a daji dumi ya kono iska ko kuma guguwa iska mai karfi yakan iya zuwa ya sa wutan nan ta ci mai kyau har ta cinye daji
yanzu misali kamar a can kasar turai da ma nahiyar Afrika da ma sassan duniya akan iya samun wasu lokuta wasu mutane wanda haka kawai kaga suna wasa da wuta su kunna wuta haka su yi ta dai wasa da shi haka shi wannan ba zai iya haddasa wutar daji ba da ta
to akwai wayansu kuma wato da hali Allahwa dai wanda ba a gane musu suka iya ba tare da wani hujja ba su kuna wuta kawai su yar da shi akan daji su ji dadi yanda daji na yake kwanuwa ana samu irin wayannan masu hali nan a kasar Turai da kasar Afrika duka
to Allah ya sauka to daktar kamar har yanzu bangare masu aiki wato dan adam misali aikace-aikace na dan adam babu wani aikin da kan iya janyo a wasu lokutan a samu wanzuwar wutar daji musamman a irin masu aikin hannu haka da sauransu
a bangare na ayyukan mutum akwai masu aiki electric wanda Alhaji Ado watar na suka yi ganganci da wayansu ayyuka din suka bar wayoyi yana kwance ko kuma ba a daure ma kyau ba watar na in ayi iska mai nauyi yakan iya taba jina yakan iya ya kawo wuta kaga wutan kuma yakan iya kama cewa ko kuma wani abu makamar da haka wanda zaka ga zai fara ci daji
haka to yanzu daktar misali ta baya ga irin waɗannan misalce da muka yi ta bayarwa waɗanda kan iya sanadiyar dan adam al'amarin kan iya wanzuwa misali to ita wutar daji baya ga irin waɗannan abubuwa babu inda zai yi a ce wuta kawai ya tashi kuma menene sanadiyar da zai kai ya tashi din misali kuma ta yaya za a yi wutan ya tashi ba tare da wani dan adam na wannan guri ba daga min indin lahi
to Alhaji Ado bangare na biyu ga mai tambaya wato shine wanda Allah ne ya kaddara abu ne wanda ba mutum ne ya sa ba amma yin Allah wato a turance ana ce natural to irin wannan shine wato kamar tsawa da kuma arado na ruwan sama ana ruwa zaka ga tsawa ga arado yakan iya bigijina a ƙasa ko kuma akan wani abu in ya bigijina akan itace zaka ga itacen za ta kamu da wuta in a ƙasa ta buga jina zaka ga zai ta da wuta ta fara cincawa sai kawai ka kafuka hankara ga wuta na cin daji haka kuma guguwa iska mai karfi lokaci tsanani zafi yakan iya ta da wuta saboda kaga ƙasa tana da zafi itace tana da zafi to akwai wanda suna da mai ta waje guguwa nan ga zafin nan suka iya goge jina saka ga sai wuta ta kama daji to bangare na hudu na uku shine wato tsuntsaye mallam Ado da matambaye akwai tsuntsaye waje kala hudu wanda suna iya wasa da wuta suka iya doki wuta su kai wani wuri lokacin da wuta na kone wani bangare akwai wani ma wanda in ya buga shi fike kan cewa wuta ta iya tashi
to Allah ya kare mu tsuntsayen da ka yi batu kamar menene sunayen su kuma ya fasalin su da kuma tsarin su yake misali
tsuntsayen na daya shine wanda ake kira da suna black kit na biyu akwai brown falcons na uku akwai whistling kit na hudu shine caracas wato wa'annan tsuntsaye malam ado suna iya riba wuta daga wani wuri su kai kama caracas yaka iya buga fike-fike akan ciyayi busheshe har ta yi zafi ta kamu da wuta
dakta waɗannan tsuntsaye da ka zayyano sunayen su a turance a wani lahiya suke rayuwa ta ina da ina suke rayuwa saboda mai sauraro da kuma matambayi ya gane cewa ga fata inda tsuntsayen nan suke rayuwa
tsuntsayen nan dai yawancin ana samu a kasa Turai akwai kuma kalela ana samu a kasashen Afirka.
To baya ga wannan da kai batu da wannan tsuntsayen sai kuma me a jerin bayanan da kake mana dangane da wannan abun da yake ainihin haddasa wutar daji.
To na hudu shine wato ciyayin da kake gani nan da kansu kuma suna hazata wuta a daji. Akwai ciyayi kashi biyu wanda sananne ciyayi ne da rigaza wuta ga daji.
To su kuma waɗannan ciyayin menene sunayensu da kuma yanayin kalarsu
to na farko shine wanda ana ce da shi cheat grass wannan ciyawa tana da mai a cikin ganyenta ko busheshe ko danye mai nan yaka iya fida wuta in ta gogoge juna shine wato ana ce a turanci watar na tana da high fuel sulfur wanda yaka iya ya kamu da wuta ko da damina lokacin da yake ruwan sama ko kuma da rani lokacin da ciyayi suka bushe wayannan ciyawa in su goga juna saboda mai da yake ciki din zaka ga kaman kyata ashana wuta zai tashi ba sai ya fara cin daji akwai ciyawa kuma wanda yake kira shi wato buffalo grass wannan ma muna da shi a kasan Afirka wannan buffalo grass na ciyawa ne wanda yanan nan da ya kasance da abinci ne mai kyau ga dabbobi amma kuma shi ma yana da dan mai kuma yana da tsayi ga jikin shi kaman kaya balle lokacin da ya bushe in ya fara goge jina saka gani sai ta kamu da wuta tana kamu da wuta ne ado saboda ta kashe wa'ansu ciyayin da suke kusa da ita wato wani ciyawa ne da mugun hali wanda duk inda ya kasance ta wajen da yake buga kanshi ya fida wuta nan da wuya a samu wa'ansu ciyayi su raye a wurin so kafur a hankara zaka ga ta maimaye dajin duka bai baci ba saboda ciyawan yana da amfani sosai ga masu kiwo saboda dabbobi kowane iri na jin daɗi ci to Alhaji Ado dai a cikin binciken da aka yi wa'annan ne wanda aka iya samu su ta wa'annan bangarori guda hudu nan wanda yake iya hazata wuta a daji.
Yawa to dakta ban sani ba kowa yanda kake binciko wannan al'amari da kai mana dogon bayani dangane da abin da yake asasa wannan wutar daji. Har yanzu wuta na cin wannan gari na Los Angeles dake kasar America. Bincikenka bai binciko dalilin da yasa wutan daji ya mamaye wannan gari na Los Angeles dake kasar America ba?
To har yanzu dai bincike bai nuna tukuna ga abin da ya hazata wutan ba. Saboda haka ba zan iya ce ga abin da ya hazata wutan na Los Angeles ba. Bari mu jira su fitar da binciken su. Amma komai binciken dole ne ya kasance daya daga cikin abubuwan da muka ambata a cikin bangarori guda hudu na.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Wadube Kwabi na kwalejin FCE Yola Adamawa Najeriya da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammadu Salisu Lado da producermu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri wassalam. A gaida Ibrahim Garba masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai da Fiona Nanduduwa Mai da ba da umarni da mai injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.